أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا إن أوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولنا مسلا تشينا ألاج محمد إندمي دكي دنبوا روت أمي دوغوري أجهب برنو أولنا ينبتشي نرانر السبر شابير قوات الرمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 2430 wanda kuma yazo daidai da 5 ga watan 9 miladiya ta 2009 wannan kuma shine darasinmu na 13 kenan ko na'am. Kafin mu je ga karanto ayoyin da zamu fassara a wannan zama insha Allah, ga tambayoyi kadan da zamu ansa, sannan kuma daga ƙarshe mu yi sanarwa. Wannan yace shin akwai a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya sauke alqur'ani a raka'a biyu? To idan ma akwai, ni ban san shi ba. Koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama da yayi wa sahabbai ba ma a sallah ba, karatu na tilawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su kada su karance alqur'ani kasa da kwana uku. Wanda zai karance alqur'ani kasa da kwana uku, to ba zai fahince shi yadda ya kamata ba. Saboda haka wannan ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Idan mutum har yana so ya rika dagewa wajen karatun Qur'ani, to kai ya karanta shi kasa da kwana uku, ballantana kuma a sallah a ce an sauke alqur'ani a raka'a biyu. Wannan ni ban taba jin irin wannan ba, tayi a samu irin wannan labarin cikin tatsuniyoyi, wannan ba zai hana a samu ba. Amma ba shi yake nuna gaskiya hakan ta faru ba. Sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama suna matsanancin kiyaye sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama sama da mu. Idan kai ahli sunna ka ji cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya sauke alqur'ani kasa da kwana uku ba zai fahince shi ba, a matsayin ka na ahli sunna ka ji cewa ba za ka ketare wannan doka ba, to sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama ya fi kasan sunna. Saboda haka babu yadda za a iya ketare wannan doka shi ya sauke alqur'ani a cikin raka'a biyu, ba wai ma a cikin kwana biyu ba, a cikin raka'a biyu. Wannan kuma yace menene hukuncin mace da ta haihu cikin azumi amma ta jinkirta azumi, bata samu ta biya ba, sai kuma Allah ya yi mata cikawa. Wanda ya mutu da bashin azumi a kansa, wato kaso biyu ne, akwai wanda zai mutu da bashin azumi na farilla, in aka ce na farilla ana nufin na Ramadan, akwai kuma wanda zai mutu da bashin azumi na bakanci, wato wanda zai sha alwashi yayi wa Allah alkawari, idan Allah ka bani abu kaza zan yi azumi na kwana kaza. Wannan shi ake kira annazuru, shi ake cewa alwashi ko bakanci. To wanda ya bar, wato ya mutu da azumin Ramadan a kansa, wannan magana mafi inganci shine ba a biya masa, ba a rama masa. Idan sakaci ne nashi, to kuma wannan tsakanin shi ne da Ubangiji shi ya san hukuncin da zai masa. Idan kuma a saboda larura ne, to dama wannan yana da uzuri. Wanda duk yake da uzuri saboda rashin lafiya ko wani abin da zai hana shi azumi, ya zan bai biya azuminsa ba har Allah ya karɓi ransa, wannan ba a cewa ya yi sakaci, saboda a cikin larura yake. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, Allah cewa ya yi surama a wasu ranakun. In ya zan a wasu ranakun kuma ba su da lafiya, kaga dan ma ba, to suna da uzuri. Wanda ya mutu yana da azumin bakance a kansa, to shi ne hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a kansa, hadisin sahihai, man mata wa alaihi saum ko alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Wannan haka ya zo a cikin sahihai ne, amma ya zo a cikin wasu turuk na hadisi ta fuska ingantacciya, cewa azumin bakance, man mata wa alaihi saum nadhrin sama anhu waliyuhu. Kaga wannan yana fassara maka wancan hadisin, wanda ya mutu da azumin bakance a kansa, to wannan shi ne aka ce na kusa da shi zai iya ya biya masa wannan azumin da ya alƙawarin zai yi kuma ya mutu bai yi ba. Saboda haka wannan mata da take da ciki ta haihu bata samu damar rama azumi ba, kuma Allah ya karɓi ranta, wannan babu komai. Sai dai idan bayan haihuwar ta samu damar rama kuma bata rama ba, to wannan sakaci ne, sai ku nemi Allah ya yafe mata ya gafarta mata, shine abin da za ku yi mata ku a matsayinku na masoyanta da ta bari a duniya, ku yi ta mata addu'a da fatan Allah ya yafe mata kuskurenta. Menene ingancin hadisin da yake cewa babu sallah ga makwabcin masallaci a yayin wato in yayi a wani wuri, wato la salata ilijaril masjid illa fil masjid? Wannan hadisin mawdu'i ne, hadisi ne na ƙarya ba na gaskiya bane. Abinda ya tabbata shine la salata li munfaridin khalfa saf illa fis saf, wannan shine ya tabbata yana cikin sahih ibn Hibban. Babu sallah ga wanda ya bar sahu ya ware shi kadai yana bin liman amma kuma ya ki shiga sahu, shine annabi ya ce ba shi da sallah. Ba wai makocin masallaci ba, shi makocin masallaci shi ma idan zai dasa wato sahunsa a kofar gidansa, yana biyo lasifika ta nesa, to shi ma ya shiga karkashin munfaridin khalfas safi, domin ya ki shigowa ayi sahu da shi, yana ganin watakila yafi karfin ya shigo masallaci, yana ga akwai wadanda yafi karfin ya hada sahu da su. Don haka shi ya gwammace ya tsaya a kofar gidansa ya shimfidarsa daga shi sai ƴaƴansa ko daga shi sai abokansa ko kuma shi kadai ma baya da abokin tarayya. To babu shakka wannan baya da sallah. Baya da sallah. Akwai cikin wato wasu malamai, akwai wani malami da aka yi sunan shi Hajjaj ibn Arta'a, yana daga cikin marwayata hadisi, duk da cewa malaman hadisi sun dan yi magana a kansa, wato hadisinsa yana da rauni in ba ya samu goyon baya ba. To wannan malami duk da gashi dai marwayacin hadisai ne, to amma ka san ilimi daban kuma aiki da shi daban. A yadda malaman tarjamarsa suka ambato a cikin tarihinsa cewa yana da girman kai, wato mutum ne mai girman kai sosai. Saboda haka ba ma ya shiga sallar jam'i, baya zuwa jam'i. An tambaye shi me yasa baya zuwa jam'i, ya ce shi ba zai shiga inda za a wulakanta shi, wato za a riƙa raina shi ba. Yana ga in yana zuwa shiga, yana shiga sahu, to wai jama'ar gari za su raina shi. To duk wannan alamu ne na girman kai, shi yasa malamai sai suka sifanta shi da cewa mutum ne mai girman kai. Don haka girman kansa har ya kai shi ma ya ki shigowa sahu inda za a daidaita gaba ga Ubangiji. Lokacin da kake sahu babu maganar cewa wane kafi wane ko wane ya fi ka, duk a gaban Allah kuke, a gurin Allah kuma inna akramakum inda Allahi atqakum. A zukat ga ku a sahu daya, amma wani sallar tsakanin sallar wani da wani ma bainas sama'i wal ard, tazarar da ke tsakanin sallar wani da wani, gashi a cikin sahu ɗaya kuke, liman ɗaya kuke bi, lokaci ɗaya kuke sallah, amma a samu tazara tsakanin karɓuwar sallar ka da ta ɗan uwanka ko ingancin sallar ka da ta ɗan uwanka, tazarar da take tsakanin sama da ƙasa, saboda ikhlasi da kyautata niyya da tsarkake ta a gaban Ubangiji. Saboda haka ɗaukaka a gurin Allah ita ce taqwa, ba wai wani abu na duniya ba. Wannan yana tambaya cewa zai iya ba da zakkarsa ba a inda yake ba, wana ya kai garinsu, ya ce saboda a can ƴan uwansa suke da mahaifansa da sauransu. To ban san me yasa dan mahaifanka suna can za ka ɗau zakarka kai inda mahaifanka suke ba. Na farko, mahaifanka in suna da bukata wajibi ne ka ciyar da su, kuma bai halatta ka ciyar da su daga cikin zakka ba, saboda wannan suna daga cikin waɗanda ciyar da su ya zama wajibi a kanka yayin da ba su da abin da za su ci. Haka nan ƴaƴanka ba za ka ba su ba, saboda ciyar da su wajibi ne a kanka. Haka nan wato ƴaƴanka waɗanda ba su balaga ba, haka nan matarka ba za ka ba ta ba, saboda ciyar da ita wajibi ne a kanka. In kana nufin ƴan uwanka waɗanda ciyar da su bai zama wajibi a kanka ba, ko dai wato ƴan uwanka ne na gari guda, ko ƴan uwanka ne na ƙabila ɗaya, ko ƴan uwanka ne na makotaka, ko wani abu irin wannan, to abinda malamai suke cewa baya dacewa mutum ya ɗauke zakka daga inda ta faranta yake ya kai ta wani gari. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gaya wa Mu'adh ibn Jabal cewa yayi ka gaya musu cewa Allah ya farlanta zakka a cikin dukiyoyinsu, sai ya ce tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim, kaga daga mawadatansu, mawadatan waɗannan mutanen gari zuwa ga talakawan su waɗannan mutanen gari. Saboda haka ka bada ita ga talakawan waɗannan mutanen gari ya fi ka je ka kai ta wani gari can daban, sai dai idan kana ga cewa talakawan da kake tare da su sun wadatu ba su da bukata, ko kuma a'a akwai waɗanda suka fi su tsananin bukata, to wannan zai iya jaza maka ka ɗauke ta ka kai ta inda ake da bukatar ta ko inda aka fi bukatar ta. Amma idan bukatar ta daidaita, ko kuma inda kake ma bukatar ta fi tsanani, to malamai suna ganin makaruhi ne duba da wancan hadisi ka dauke zakkar ka kai ta wani gari idan ka yi haka zakkar ta yi ba wai bata yi ba sai dai kuma ba haka aka so ba sai kuma sanarwa wanda aka saba yi duk shekara dangane da taimakawa ƴan uwanmu musulmi da suke gidan abin nan gidan maza da kuma waɗanda ba su da lafiya suke kwanci asibiti an saba wannan masallaci tare da taimakon ƴan uwa musulmi akan kai musu ziyara a kai musu kuma tallafi na kayan abinci da kayan sawa da kuma tallafi na ainihin sa musu wani abu a zuciyarsu dai da za su ji cewa ƴan uwansu musulmi dai suna nan tare da su duk da cewa wani bala'i ya auka musu wannan ba shi yake nuna an yanke alaka ta gaba daya ta musulunci tsakaninmu da su ba su ji cewa musulmi ne su ma kuma ƴan uwansu musulmi suna nan suna ji cewa su ƴan uwansu ne don haka wannan masallaci ya saba kai taimako duk shekara zuwa ga gidan prison da kuma wasu gurare da ake da buƙatar wannan taimako kwanaki can mun sanar cewa uwar gidan mai girma gwamna ta taimaka kamar yadda ta saba duk shekara da buhun sukari 10 da buhun shinkafa 10 muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi ya sa mata a mizaninta ya alkinta bayanta to a wannan shekarar akwai buƙatu kun san abin da ya faru sakamakon hargitsi da yamutsi da aka samu na kwanan baya kwanakin baya a wannan jiha an kona gidan prison daya wanda an salwantar da dukiyoyi da yawa da wasu rayuka to akwai abubuwan daga ciki da aka rasa irin su Qur'anai wanda ake karatu da su irin su littafan hadisi da littafan fiqhu na Larabci da na Turanci da na Hausa da ake amfani da su don haka wannan gidan ku suna da buƙatar a ƙara samun musu da waɗannan abubuwa kuma da dama daga cikin mazauna kurkuku din sun rasa ainihin suturansu da suke sawa yanzu haka akwai waɗanda suturar sallah din nan ba su da ita sutura ɗaya ce a jikinsu wadda ta yayyage ta lallace suna da buƙatar su samu suturu da su yi ibada da shi don haka mu da muke nan mu ya fi cancanta mu taimaka musu bal ya wajaba ma mu taimaka musu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore saboda haka duk wanda yake da taimako da zai bayar sawa'un taimako ne na kuɗi tsabar kuɗi ne zai bayar ko kuma a'a zai bada taimakon alƙur'anai ne na Turanci ko na Larabci ko zai bada taimakon hadisai a littafan hadisai na Turanci ko na Larabci ko zai bada taimakon littattafan fiqhu na Turanci ko na Larabci ko na Hausa da dai sauran littattafai da abubuwa da za a buƙata ko zai bada taimako na sutura ta sawa ko da kuwa sutura da an yi amfani da ita ba wai lallai sai sabuwa kar ba ko da kuwa an yi amfani da ita to babu laifi a kawo wannan masallaci ana iya ba malam Bulu malam Basanda ko liman wato limamin Juma'ar wannan masallaci ko limamin abin nan ladani na wannan masallaci da duk wanda aka san cewa yana da ruwa da tsaki a wannan guri ana iya zuwa a danka masa wannan bukata da fatan ƴan uwa musulmi ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa ƴan uwansu musulmi Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi wanda ya taimaka Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa da rinkin baninkin abin da ya bayar wanda yake da niyyar taimakawa Allah maɗaukakin sarki ya bashi ikon taimakawa muna nan a cikin faifai na hudu na wannan kissa ta annabi Yusuf alaihi salam ajiya mun ji yadda annabi Yusuf alaihi salam Allah ya bashi dabara ta yadda zai sa ƴan uwansa su kuma dawowa ƙasar Masar domin neman abinci kuma har su zo da ɗan uwansa Binyamin wanda suka baro shi a gida da yadda ya ɗauki wannan wato kayayyakinsu ya mayar a cikin hajjarsu ya mayar a cikin kayayyakin da ya ba su na abinci ya kuma gaya musu cewa da zarar suka sake dawowa Masar da niyyar a ba su wato a taimaka musu matukar dai ba su zo da ɗan uwansu Binyamin ba to ba za su samu awo ba sun je sun gaya wa mahaifinsu ya yi shakkan lamarinsu domin har yanzu bai saki jiki da al'amarinsu ba don haka ƙarshe ya yarda zai saki ɗan uwansa su tafi tare da shi amma bayan ya ɗauki wani tsauran alkawari tsakaninsu da shi akan cewa lallai tabbaci hakika za su dawo masa da shi sai dai idan wani abu ne ya gallabe su ya fi ƙarfinsu illa an yuhata bikum sai dai idan wani abu ne ya fi ƙarfinku to wannan kuma ba a kama mutum da abin da ya fi ƙarfinsa amma idan ba haka ba to ku yi alkawarin cewa za ku dawo min da shi lafiya suka yi wannan kuma ƙarshe ya yi musu nasiha cewa kada su shiga ta ƙofa guda ɗaya su shiga ta ƙofofi daban-daban wanda muka ce da dama daga cikin malaman tafsiri sun fassara wannan nasiha tashi da cewa gudun kada baki ya kama su na mutane, domin irin kamannin su da irin shigar su shiga ce ta baki, ba shiga ce ta irin mutanen Masar ba. Sannan kuma ga su da kyau, ga su da kamanni kusan iri daya, ga su maza zarata, wato ido idan ya abin nan ya same su wala Allah ya iya cutar da su. Wannan ta sa Annabi Yaqub alaihi salam yayi musu nasihar cewa kada su shiga ta kofa daya, su shiga ta kofofi daban-daban, wato ta kofofin garin su shiga daban-daban. Wasu malamai suka ce har ila yau tana iya yiwa, dalilin da zai sa yayi musu wannan nasiha saboda shigar su a dunkule haka jama'a mazaje zarata masu abin nan majiya karfi, zai iya sa a yi musu mummunan zato, a zaci cewa barayi ne ko sun zo leken asiri, wanda wannan zai iya sa watakila a cutar da su. Saboda haka amma idan suka shiga ɗaiɗaikun su, kaga sun amintar da kansu daga wannan cutuwar da za ta iya ta same su. Wannan ma magana ce da aka faɗa dangane da abin da ya sa Annabi Yaqub alaihi salam ya faɗi ya yi musu nasihar da ya musu nasiha da ita, duk da cewa galibin masu tafsiri sun fi karkata zuwa ga ainihin magana ta farko cewa saboda al'ain ne, wanda muka yi magana akan al'ain muka ce kambun baka gaskiya ne amma kuma ba shi ne maita ba, maita daban, maita ta fi alaka da tsafi, kambun baka kuma wani abu ne da Allah yake halitta tare da mutum, wanda yakan iya ya cutar da mutum, ya cutar da dan uwansa yayin da ya ga abin da ya bashi sha'awa ya yaba, kuma bai ce barakallahu fihi ba ko tabarakallah, bai sa Allah a cikin abin ba, abin da iya cutarwa. Amma ba mai kambun baka ba a ce masa mai, saboda mun faɗi cewa daga cikin sahabbai ma akwai masu kambun baka, kamar yanda muka ce Amir ibn Rabi'a yayi wa Sahal ibn Hunayf irin wannan kambun baka. Amma kaga zaka ce wa Amir ibn Rabi'a mai, ka taba ji an ce a cikin sahabbai an rawaito hadisi daga wani mai, kaga duk wanda aka ce wa mai fa anan zagin shi akai, kaga in dai har zagi ne kaga ai ba zaka ce wa sahabi mai ba, tunda ba a yadda ka zagi sahabi ba, tunda kuwa ashe kambun baka ba abin nan ba abin zagi ba ne, kaga ashe ba maita ba ce kenan. Saboda haka maita daban, maita tsafi ne, maye macuci ne, mugu ne. Mai kambun baka tana iya waye wani abu da mugunta, tana iya waye zuba mugunta, ta yiwu ya san yana da kambun bakan amma saboda mugunta yayi wannan din, ana iya samun haka din. Dan sun ce kullu a'inin hasid wa laysa kullu hasidin a'in, bainahuma umumun wa khusus, akwai umumun wa khusus mutlaq tsakanin al-hasid wal a'in. Duk wani mai kambun baka to akwai nau'in hasada ciki, domin hasada shine kaga wani abu ka kyasa shi, kaji cewa ina ma kai ke da wannan, shine ake cewa hasada. Idan hatta kai kaji cewa ina ma abin ya wancan ya rabu da shi, kai ka samu, to hasada ta yi tsanani kenan. Saboda haka duk mai kambun baka, kamar yadda Ibnul Qayyim yake cewa kullu a'inin hasid amma wa laysa kullu hasidin a'in, ai samun mai hasada amma ba lalle yana da kambun baka ba, amma hasadar ita kanta takan cutar idan ta yi tsanani, domin a duk lokacin da mai hasada ya kullaci wani a zuciyarsa, wannan irin dafin da yake fita daga idansa zai iya fita ya cutar da wanda ake wa hasada. Shi yasa Allah ya shar'anta ka nemi tsari daga mai hasada, wa min sharri hasidin idha hasada, Ubangiji ya ce idha hasada, ba ko da yaushe ba lokacin da hasadar ta tuko shi, to a lokacin ne yakan yi zama sharri. Amma dan ya zama mai hasada ne kai bai dafe ka da hasada ba, ba lalle ne sharrin sai ya taba ka ba, amma duk lokacin da hasada za ta tuko shi ya taba ka, to sharrin nasa zai zama ya shafe ka. Don haka shari'a ta shar'anta wato neman tsari daga dukkan wani mai hasada. Za mu tashi kan aya ta 69, walamma dakalu 69 ne ko nawa ne, da 8 ko, na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وإنه لذو علم لما علمناه
Na'am, Allah ya ce walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum, yayin da suka shiga garin Masar ta inda mahaifinsu yayi musu umarni su shiga, ma kana yughni anhum min Allah bi shay, ba zai yiwu ba ya wadatar musu komai daga Allah, illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, sai dai wata bukata ce a cikin ran Yaqub wanda ya biya wa kansa. Wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu, kuma lalle shi Yaqub mai ilimi ne daga abinda muka sanar da shi, walakin aktharan nasi la ya'lamun, sai dai yawayawaicin mutane ba su san haka ba. Wato yayin da ƴaƴan Annabi Yaqub alaihi salam suka isa Masar, basu manta da wasiya da nasiha da ubansu ya musu ba, na cewa la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa, basu manta da wannan ba. Saboda haka sai suka shiga ta kofofi daban-daban, suka shiga ta kofofi daban-daban. Ba a gaya mana, ba a sake maimaita mana waccan jumla cewa walamma abinnan walamma dakhalu min abwabin mutafarriqa ba, sai aka ce min haythu amarahum abuhum, dan a nuna maka cewa umarnin ubansu suka bi, da yace la tadkhulu min babin wahidin, kada ku shiga ta kofa daya, don haka sun shiga ta kofofi daban-daban. Kofa nawa suka shiga? Hudu ce, biyar ce, tafi haka ba ta kai haka ba? Wannan Allah madaukakin sarki bai kwaranye mana wannan ilimin ba, bai gaya mana haka ba. Don haka duk abinda za a faɗa wani shaci faɗi ne na masu tafsiri, a ce kofofi hudu, kofofi sama da haka. Allah dai ya ce walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum, sai ya ce ma kana yughni, ma kana shi wannan shigar tasu da suka yi, suka shiga ta kofofi daban-daban, ba zai wadatar musu da komai daga Allah ba. Wato al-akhdhu bil asbab wani abu ne da Allah ya shar'anta shi, amma kada ka ɗauka cewa sabab shi a karan kansa zai iya yi maka wani tasiri idan ba da yarda Allah ba. Shari'a ce bal wajibi ne ka yi riko da sabab. Ubangiji maɗaukakin sarki kuma in ya ga dama yana ƙaddara abinda zai zama musabbabin wannan sabab ya faru. Kana jin yunwa, ka ci abinci, ka nemi abinci ka ci. Duk sanda kake jin yunwa, sababin kawar da jin yunwa shine samun abinci a ci, ko in kana jin kishi, sababin kawar da kishi samun ruwa ka sha. Kana jin bacci, ka kwanta kai bacci, ko komai Ubangiji ya sa masa sababinsa. Amma a iya samun sabab kuma ya takhallafu al-musabbab, ana iya samun haka. Ka iya samun ga abincin nan amma ka kasa ci, wani dalili ya zo ya hana ka ka ci, ko dai wato wani naman daji ya shiga tsakankaninka da abincin, ta yadda ba za ka iya matsa ga ka ga abincin amma ba ka iya zuwa ka ci ba. Kana ji kana gani, sai dai ka mutu da yunwa, ko ya zan a hannun wani ƙato da ya fi ka ƙarfi. Kana ji kana gani, watakila naka ne kai ka saya amma ya karɓe, yana maka kwalele ba yadda za a yi ka ci. Ko kuma mutum ya zo sa hannun ma hannun ya shanye, saboda haka ya rasa ma abinda, ko ya zo sawa a baki, Ubangiji ya doda baki, duk Ubangiji na iya wannan. Saboda haka ana iya samun sabab amma ya takhallafu al-musabbab. Ko kuma kai ta ci ma ka ki koshi, akwai waɗanda Ubangiji yakan jarraba da wannan cutar, su ci su ci su ci su ci amma ba za su koshi ba. Kaga an samu sabab amma kuma takhallafu al-musabbab, wannan shi yake nuna maka al-asbab li haddi zatiha ba ta da tasiri. Ubangiji shi ke ba ta dama ta yi aikin da ake so. Ubangiji ya ga dama sai ya rike wannan sabab din. Shi yasa za ka ga magani ɗaya wani ya sha shi akan wata cuta ya warke, wani kuma ya sha sai cutar ta ƙaru. Gashi magani ɗaya ne kuma cuta ce iri guda ɗaya. Saboda haka ana iya samun sabab kuma al-musabbab ya takhallaf, amma kuma hauka ne. Wato ka ɗauki tasiri ka ɗora akan sabab, shirka ce. Ka ɗauka sabab ɗin shi a karan kansa shi ke yi maka, ba Allah ba, wannan shirka ce. Sannan kuma ka ce babu ruwanka da asbab, kai tun da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cinka da shanka, saboda haka ko ka je nema ko kakka je nema, Allah zai kawo maka abincinka har gida. Tsuntsun abin nan, rabon tsuntsu ba, rabon kwaɗo baya hawa sama, saboda haka ko yaho ma zai faɗo. Saboda haka ka ƙi fita neman abinci, ka zauna wai kai kwaɗo ne a gida, rabonka zai zo ya same ka. Wannan kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa hauka ne da rashin sanin shari'a, da rashin sanin shari'a. Ka kawar da sabubba, ka ce ba za ka yi riko da su ba. Mutum ne ya ce yana so ya yi ‘ya’ya, zarata waɗanda za su yi ilimi su yaɗa da'awa, a ce to ka yi aure mana, ya ce a'a, in Allah ya ƙaddara zan yi ‘ya’yan na, ai zan yi, sai na yi aure. To kai daga jin wannan ka ji taɓaɓɓe motsatsi, saboda haka sai a ce kai wannan sai dai a asibiti da shi. yaya za ka kana san yaya ko ba za ka yi aure ba ta yaya yayan za su samu ta bakin ka za ka amayo su saboda haka asbab dole ne ka yi ruko da su shari'a ce kuma ruko da su har ila yau abin nan ne kuma ba za ka dinkari abin da yake hadari ba ka ce kawai Allah zai kare ni duk abin da yake hadari sai kai kokarin guje masa an san cewa abin da Allah ya kaddara zai same ka amma wannan ba shi yake nuna ka tinkari hadari ba ka ce in Allah bai kaddara zai same ni ba zai same ni ba in haka ne me yasa Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka ma'ana kar ka tinkari hadari ka gadangadan ka san hadari ne ka san mutuwa ce ka san bala'i ne ka tinkare shi ka ce ubangiji zai tsare ni in kai haka kai rashin hankali shi yasa a shar'anci aka ce idan ka zo gari da annoba baka shiga garin ba kakka shiga in kana ci kakka fita lokacin da sayyidina Umar ya fita zai shiga Sham a lokacin ana annoba ya tara sahabbai yace to yaya wasu suka ce a shiga wasu suka ce ka a shiga so Abu Ubaidah ibn al-Jarrah suna cikin masu cewa a shiga menene to in Allah bai yi zamu mutu a wannan fitowar ba ai ba zamu mutu ba in kuma yayi zamu mutu saboda haka dan ba za a shiga ba lokacin da sayyidina Umar yaji hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce idan annoba ta wakana a gari kada cikin garin kada ka fita in kuma baka ciki kada ka shiga haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa in kana ciki kada ka fita domin ka iya fita da ita ka yada ta wani gari da ka fita da zarar annoba ce ka fita ka iya fita da kwayar cutar da ƙarshe ka jefa ta cikin kuma wasu lafiyayyu in kuma kana waje kakka shiga domin shigarka ta rantsara da ni da ka don haka lokacin da sayyidina Umar ya ji wannan sai ya fasa shiga lokacin da Abu Ubaida ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-umma yazo ya ga sayyidina Umar yana shirya zai bar gari zai fasa shiga gari shi bai ji wancan hadisi ba sai yake cewa haba ya Amir al-Mu'minin nafirru min qadarillah qaddara ubangiji zamu gujewa sai sayyidina Umar yace lau kana ghayruka qalaha ya Abu Ubaida wannan maganar da ba a bakin ka ya kamata a jita ba wato yadda yake da matsayi babba a cikin sahabbai kuma ya faɗi wannan magana yace lau kana ghayruka qalaha ya Abu Ubaida yace da shi nafirru min qadarillahi ila qadarillah kaddarar Allah muke guduwa zuwa ga kaddarar Allah shi yasa lokacin da wani barawo ya sata a zamanin sayyidina Umar aka zo za a yanke masa hannu sai yace ya amiral mu'minin kaddara ce ta sani ne wannan sata don haka a duba kaddara ce ubangiji ne ya kaddara mu yace mu ma kaddara ce za ta samu yanke hannunka saboda haka da kaddara kai sata da kaddara za mu yanke maka hannu saboda haka al-akhdhu bil asbab baya kore tawakkali kuma ba a kiran tawakkali idan babu al-akhdhu bil asbab saboda haka waɗanda za su yanke a cikin jeji ko kaji an ce da kai kana iya fita kai tafiya a cikin jeji koda ba kada guzuri koda ko tafiyar nan mai tsawo ce kafin ka isa gari al-Ghazali Allah ya ji kansa da rahamarsa Abu Hamid al-Ghazali mai littafin Iya Ulumuddin a babin tawakkali yadda ya sura tawakkali to babu wanda zai iya tawakkali dan har ta kai su sayyidina Abubakar ma basu cika wato masu tawakkali isassu ba saboda yadda ya rika fadar yadda tawakkali yake yace da kai tawakkali shine ka tashi kai tafiya cikin jeji ba tare da guzuri ba jejin kuma da ba za ka samu komai na abinci ba kai tafiya a cikin wannan shine tawakkali in har za ka ɗauki guzuri to ka saba wa tawakkali wannan kaga ko a ce in ka ajiye abinci na gobe ka saba wa tawakkali tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ajiyewa iyalinsa abincin shekara guda kaga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine sayyidul mutawakkili da gaba daya saboda haka abubuwan da ya rubuta a babin tawakkali babu shakka akwai abubuwan da ba haka suke ba in aka ce wannan shine tawakkali to ba za a samu mai tawakkali ba kuma a duniya sai dai a samu mai taran arado da ka don haka duk da ya musu wannan nasiha na cewa su dauki su yi taka tsantsan wajen shiga wannan garin kaga ai sai da ya ga musu kada su dauka cewa wannan taka tsantsan din zai iya kubutar da su daga kaddara shine ubangiji yake ƙara tabbatar da wannan magana ta shi da yace wa ma'uguni ankum minallahi min shay anan ubangiji sai ya tabbatar da wannan yace ma kana yughni anhum minallahi min shay wannan shiga da za su yi ta kofofi daban-daban ba zai wadatar musu komai a gurin Allah ba kuma kaga abin da ya faru duk da cewa sun dauki wannan taka tsantsan din wajen shiga ta kofofi daban-daban wannan bai hana kuma a rike Binyamin su koma gida babu shi ba wanda wannan shi ba wani abu ne da basizatan zai faru ba amma ubangiji ya riga ya kaddara shi kaga nasihar a wato nasihar mahaifinsu duk da ta yi musu amfani wajen shiga ta kofofi daban-daban amma ba ta yi musu amfani ba wajen shiga wajen dawowa da dan uwansu gida lafiya yace illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha wato faci illa din nan za a iya zama istisna ne munqati wato lakin hajatu fi nafsi yaquba qadaha wani bukata ce da annabi yaqub yake jin ta a ransa ya biya wa kansa wato yana jin abin yana so sa masa rai don haka gare ya gaya musu ya yi musu nasiha wanda kuma haka abin yake duk sanda kake jin wani abu yana so sa maka rai kake ganin ya kamata mutum yayi taka tsantsan game da shi koda ko baka da tabbacin haka zai faru to babu laifi ka sanar da shi shine ma'anar illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha sai Allah madaukakin sarki ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu shi annabi yaqub wanda yake da ilimi ne ma'abucin ilimi ne saboda abinda muka sanar da shi na ilimi na wahayi domin annabi ne na Allah saboda haka ya san abubuwan da ya kamata a faɗa na nasiha ya kuma san cewa alhadaru la yadfa'u alqadar idza ja'a alqadar lan yanfa' alhadar ya san da wannan saboda haka ya musu wannan togaciya kuma ya tsara musu yadda za su yi su shiga cikin wannan garin wa innahu lazu ilmin lima allamnahu walakin aktharan nas la ya'lamun sai da yawayoyin mutane ba su da irin wannan ilimin saboda haka suna zantan al-asbabu mu'assiratun bi nafsiha suna tsammanin sababi shi a karan kansa yana iya wato ainihin ya wanzan maka da abu ubangiji na sanya abubuwa da sila silan nan dole ka dauke ta da muhimmanci kada ka yadda muhimmancin ta wato misali an so wato wani ya so ya baka kyauta amma sai kyautar nan ta biyo ta wato ubangiji ya so ya yi maka kyauta sai ya yi maka ita ta hannun wani wato ba zai maka ubangiji in zai maka kyauta ba ruwan dukiya zai maka ba amma sai ya sa tausayinka a zuciyar wani sai ya zo ya kawo maka wannan kyautar kaga anan baka cewa kai kana da cikakken tauhidi Allah ne ya baka dole ne ta sa ya kawo maka wannan Allah ya riga ya kaddara ya rubuta a lauhil mahfuz rabanka ne ba yadda za a yi sai haka ba za ka gode mishi ba kai Allah za ka godewa in kai kai wauta a shari'ance za ka gode masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yashkurillah man la yashkurun nas wanda ba zai gode wa mutane ba ya gode wa Allah ubangiji shine ya bayar da abin shine musabbibul asbab kullaha to amma kuma wannan baya nuna ka dauki sababi shi kansa da muhimmanci amma da dama daga cikin mutane ba su san haka ba Allah ya ce
amma da faru ala yusuf awa ilayhi afa qala inni ana aquka fala tabta bima kanu ya'malun
na'am
falamma jahadahum bizahadihim ja'ala as-siqayata fi rahl akhih thumma adzana mu'adzanun ayyatuha al-qiru innakum lasariqun qalu wa aqbalu alayhim ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جئنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
نعم. ولما دخلوا على يوسف يا عند سك ذو مصر سك شجاء عند يوسف عليه السلام يكي آوى إليه أخاه سيجنيو دان أوانسا كسدشي قال إني أنا أخوك يتي ني دان أوانك ني فلا تبتئس بما كانوا يعملون كدا كدا مدى أبن سكي أي كتاوى. فلما جهزهم بجهازهم يا عند شريا مسو كايا يكنسو يا هدا مسو كايا يكنسو جعل السقاية في رحل أخي سيسنيا kwanan sha ko kwanan awo a cikin kayan dan uwansa. Thumma adzana muadzinun sai me yayi kuwa yayi shela ko me shela yayi kuwa ayyatuhal iru ya ku ayarin fatake innakum lasariqun lalle ku barayi ne. Qalu wa aqbalu alaihi sai suka ju wa aqbalu alaihim sai suka juyo inda suke sai suka ce ma za tafqiduna menene ya bace kuke nema. Qalu nafqidu suwa al-maliki suka ce muna neman kwanan awan sarkin Masar ne. Wali man jaa bihi himlu ba'ir kuma duk wanda yazo da shi yana da ladan wato kayan raƙumi guda na abinci. Wa ana bihi za'im kuma ni ne zan tsaya masa inji shi mai shela. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard sai ɗan uwan Yusuf suka ce wallahi haƙiƙa kun san ba mun zo da nufin mu yi banna ba a cikin ƙasar Masar wa ma kunna sariqin kuma ba mu taɓa zama barayi ba. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin yaran Yusuf suka ce to menene sakamakon wanda yayi satar in kun kasance maƙaryata. Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu suka ce sakamakon sa wanda aka samu cikin kayansa shi za a rike sakamakon. Kazalika najzi zalimin haka mar haka ne muke sakankawa azzalimai a shari'an mu. Fabada bi awiyatihim qabla wi'ai akhihi sai annabi Yusuf ko yaron annabi Yusuf sai ya fara da binciken kayan su kafin kayan dan uwansa. Thumma stakhrajaha min wi'ai akhihi sannan ya fito da kwanan awan daga kayan dan uwansa. Kazalika kidna li yusufa haka nan muka shirya dabara ga annabi Yusuf. Ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki ba za ta yiwu ba samsam ya iya rike dan uwansa a shari'ar sarkin Masar illa an yasha Allah sai dai ubangiji sai dai abinda ubangiji ya so. Narfa'u darajatin man nasha haka muke daukaka darajoji na wanda muka so. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim kuma sama da kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi. Wannan yana daga cikin abinda ubangiji madaukakin sarki ya tsara wa annabi Yusuf alaihi salam domin ya isa ga manufarsa mai kyau ta samun dan uwansa da kuma samun haduwa da mahaifinsa. Yana iya tun a karan farko ya fito ya fadi shi wane ne, yace ai ni ne Yusuf, tunda shi ya gane su kamar yadda alqur'ani ya fada ya gane su sune basu gane shi ba. Yana iya cewa to ni ne Yusuf, ina babanku, guje ku zo min da shi, duk magana ta kare anan ko ba haka ba. Amma duk sai haka bata faru ba, akai ta wasu dabaru dabaru kafin har akai ga wannan. Yazo ya maida musu kayan su abin nan haja su a cikin kayan su domin in sun koma su dawo yace su zo da dan uwan su. Bayan sun zo da dan uwan su kuma gashi ana shirye yadda za a rike dan uwan nasu, duk me kawo haka dan a nuna maka gayar da yake so ya cimma babbace. Duk gaya idan babbace to babu shakka ba a cimma ta cikin sauki, dole ne sai an yi hakuri. Akwai wasu abubuwa da za a yi tabi mataki mataki, wasu matakan ba za su yi dadi ba amma dole haka za a yi hakuri a bi su. Gaya wacce take ba mai girma ba, wato manufar da take yan kankanwa ko manufar da take ba mai daraja ba, ba mai mutunci ba, ita ce zaka iya cimma ta cikin kankanin lokaci. Amma fa ka sani cewa wannan ba wani abu ne mai muhimmanci, ba wani abu ne mai daraja, ba wani abu ne mai dadi dan ka cimma abin da kake so ta cikin kankanin lokaci. Shi yasa zamu ga annabawa haka Allah madaukakin sarki ya jarabe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yana iya cin nasara cikin kankanin lokaci, Allah ya cinsa musulunci gaba ɗaya cikin mutanen Makka duk su musulunta ko kuma alal aqalla manya manyan wanda suka fi kowa sharri duk su ce sun karɓi musulunci shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mana'a ya samu ƙarfi ya samu za'ama da shugabanci a garin Makka ya zan kowa dole ya shiga ƙarƙashin tutarsa ko ya fita ya bar garin Makka ya zan wanda ba musulmi shine zai hijira amma sai zan ba haka ba aka yi ta ganawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam azaba aka kashe wasu shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba har dai ƙarshe ya kasa zama a gari shi da sahabban sai da suka yi kaura suka je bakunta a wani gari da haka har musulunci ya zo ya ƙarfi to haka zamu ga annabawa su ma haka suka yi ta shiga karamniya da mutanen su aka yi ta shiga ainihin karamkiya kafin akai ga cimma nasara kai idan muka duba hatta aljanna aljanna da ubangiji madaukakin sarki ya sanya ita ce karshen gaya da mumini yake tinka abin nan yake abin nan kokarin ya kai gare ta zamu ga cewa kafin a shiga aljanna ko bayan abin nan bayan taklifi da aka dora maka a nan duniya wanda a cikin taklifi din nan akwai wasu abubuwa masu wahala ma'ana wanda rai baya so aka dora maka wannan taklifin bayan ka gama ka mutu sai kuma abin nan ita kanta mutuwar wani abu ce mai wahala ka zo ka yi ta sannan zaman kabari zaman barzakhu sannan ba'ath sannan nushur sannan hisab sannan sirat ahwalul qiyama kafin akai ga cimma abin nan lokacin da zaka sha wahala in ka cimma gayar ka to sai kafi kowa farin ciki kuma sabanin abu ya zo maka tubus lubus wato ba za ka yi dauke shi da muhimmanci ba sama da wanda ka sha wahala in ka sha wahala wajen samun abu to kafi ganin girman sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatil jannatu bishahawat bil makarih wa huffatil naru bishahawat wato aljanna an kewaye ta an karannade ta an zagaye ta da abubuwan ki kafin ka kai gare ta sai kai ta shiga wasu abubuwan da ranka ba sa su baya su amma aljanna a wuta an kewaye ta da abubuwan sha'awa wato sun zan kamar tarko ne kamar yadda za a sawa bera wani abin da yake sha'awa amma fa in yazo gurin ba abu ne mai kyau ba guri ne mai dadi ba to haka wuta ubangiji ya sanya sha'awa abubuwan sha'awa a gefanta saboda haka duk wanda ransa yake karanta masa yake riya masa cewa ya je abin da duk yake so to shikenan sai ya samu kansa tsundum cikin wuta Allah ya kiyaye mu to shi yasa anan annabi Yusuf alaihi salam ubangiji bai kaddara masa bai tsara masa haka nan kawai zai samu ganin ubansa ba duk matsalolinsa su kare bayan ya biyo waɗancan matsaloli daban-daban kuma duk dan ya kai wani matsayi da ubangiji ya so ya kai gare shi wa kazalika yastabika rabbuka din da Allah ya faɗa wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wannan matakin da zai kai gare shi ne duk ubangiji ya sa masa wannan plan din daga wannan wahala sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan gashi yanzu ya zama waziri babba a masar shine mutum na biyu yana iya cewa kawai aje a zo min da iyayena magana ta kare amma duk da haka sai kuma wasu matakan suka yi ta biyowa baya lokacin da suka shiga wajen annabi Yusuf alaihi salam awa ilaihi akahu sai ya jawo dan uwansa kusa da shi wa qala inni ana akhuka yace da shi ni dan uwanka ne ni ne dan uwanka wato ya gaya masa cewa shine annabi Yusuf alaihi salam fala tabta isbi ma kanu ya'malun kada ka damu da abin da duk suke aikatawa wato kada ka ci gaba da bace rai akan abin da suke aikatawa ni ne Yusuf dan uwanka wanda suka yi wa hasada har suka jefa da rijiya yau gashi inda na zama sau haka kai dan uwana ne kada ka damu ya kuma nemi kada ya sanar da shi abin da ya sani to tun daga nan dabarar ta fara don haka duk abin da zai faru yanzu nan gaba shi Binyamin ya san me ake shiryawa don haka ba zai damu ba akwai kissa Isra'iliya da take cewa a lokacin da ya gaya masa haka sai ya ce to ni ba zan barka ba inji shi Binyamin ya ce tunda na same kai dan uwana ne ba zan kyale ka ba sai ya ce a to ai kuwa babanmu zai shiga cikin wani hali yanzu a ce ba ni kuma ba kai sai dai yanzu in dai har zan rike ka in samu wata dabarar da zan yi domin in rike ka shine in sa ainihin kwanona na shan abin sha a cikin kayanka wannan kissa ce ba wani abin da yake tabbatar da ita tasiyakin alqur'ani duk bai nuna wannan hakan ba akwai wanda a cikin kissoshi za a ce lokacin da suka zo ya kai su gidan abin nan gidan baki aka kawo musu abinci sai ya ce kowa mutum bibi su je su ci sai kowa ya ja dan uwansa sai aka bar Binyamin tsaye wannan kissa ce nake baku saboda haka wato kissa ce zallanta saboda haka sai ya zantsaye ce kaifa sai ya ce to da a ce dan uwana Yusuf yana nan ni ma kaga sai mu zauna sai ya ce to zo ni mu ci tare sai ya jashi wasu suka ci abinci tare aka zo bacci sai ya ce to kowane daki mutum biyu sai kowa ya ja dan uwan sai suka tafi suka kwanta sai aka bar Binyamin shi kadai ba wani tare da shi sai ya ce kaga da Yusuf yana nan sai mu je mu kwanta ya ce to zo in ka yadda mu kwana tare a daki daya to shine a gurin kwana din shine yake ga masa ana akhuka fala tafta ismi makanu to duk dai wannan alqur'ani duk ya nade wannan labarin sai dai kuma kwakwalan mutane za su yi ta tsara abubuwa kai ma yanzu kaga dama sai ka tsara naka ya ce inni ana akhuka fala tafta ismi makanu ya'malun wannan yana nuna cewa ya fada masu cewa shi dan uwansa ne kuma zai yi wannan zai sa masa wannan abin nan din cikin kayansa domin kada ya damu da abin da yaga suna aikatawa kuma a ka'idar shari'a bai yiwa ka cutar da mutum haka kawai ba tare da laifinsa ba yanzu in ya kama Binyamin ya rike shi ba tare da Binyamin ya san me yake faruwa ba babu shakka ya jefa tsoro cikin zuciyarsa a ka'idar la yajuzu tarwi'il mu'min ka tsoratar da mutum ka razana da shi bai halatta ba inda a ce zai kama shi haka nan kawai ba tare da ya sanar da shi ni dan uwanka bane inda zai samu kwanciyar hankali kawai ya rike shi ya ga ƴan uwansa ga su can sun tafi sun bar shi a gurin sa babu shakka zai yi ta fargaba hankalinsa zai tashi me yake laifinsa ai ba da shi aka yi laifin nan ba bare a ce Yusuf ramawa yake kuma rike shi da yayi shi kansa Yusuf ba dan ya rama abin da suka yi masa ba Yusuf karimi ne karamcinsa ba zai bar shi a ce dan an yi masa wani abu ba sai ya dau fansa yayi ramuwar gayya a wannan wani abu ne da Ubangiji ya kaddara sai ya faru kuma haka Ubangiji yake so ya faru kamar yadda zamu gani a cikin ayat kazalika kidna li Yusufa haka Ubangiji ya shirya masa wannan dabara Ubangiji shi ya shirya wa annabi Yusuf alaihi salam wannan dabara saboda haka sai ya rike dan uwansa a matsayin wato abin nan sai ya gaya wa dan uwansa cewa ni dan uwanka ne kuma kada ka damu da abin da suke aikatawa kuma ya nuna masa cewa zai sanya wannan abun awo a cikin kayansa don haka ko me aka zo ana yi kada ya damu ya dauka cewa ko ya shiga cikin wani hali na kakanuka ya hankalinsa ya tashi kada ya tayar da hankalinsa za ku ƙara gane haka cewa duk wannan abubuwan da aka yi Binyamin ya sani tunda lokacin da aka zo ana tattauna cewa ya yi sata babu inda alqur'ani ya gaya mana ya kare kansa inda kuwa a ce bai yi sata ba da ya kare kansa dan ɗabi'a ce ta mutum an tuhume ka da abin da baka yi ba za ka fito ka ce kai baka yi ba ko da ko ba za a saurare ka ba za ka yi kokarin ka ce kai dai baka yi ba falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi yayin da ya gama shirya musu kayayyakinsu aka zuba musu kayan abin da suka zo saya na amfanin gona da aka gama ja'ala siqayata fi rahli akhi sai ya sanya kwanan sha din da shi ake awa shi yasa za ka ga wani guwan kira shi suwa al-malik suwa shine sa'i abinda ake awan alkama da shi to a lokacin kwanan da ake amfani da shi wajen asha ruwa ko abin nan da shi kuma ake auna wa mutane abin nan din shi yasa a wani guwa aka ce siqaya a can gaba kuma aka ce suwa duk abu guda ne ana shan ruwa da shi kuma ana awo da shi saboda haka ja'ala siqayata fi rahli akhi sai ya sanya wannan kwanan sha din a cikin kayan dan uwansa da ya sanya shi a cikin kayan ɗan uwansa sai ya basu suka tafi bayan sun tafi sai aka aika mai shela yayye kuwa a cikin su sun ma'azzana mu'azzinun wannan shi zai nuna maka sun tafi dan in suna nan ba buƙatar shela inda a ce ga su ga Yusufu ba buƙatar ayi shela amma cewar an sa mai shela yayi shela alamar cewa sun tafi da nisa har sun fara fita sai aka tura mutum ya rika shela shine daga murya shine azan din azan din shine al-i'lam bi raf'i sawt ka daga murya dan ka sanar da wanda yake nesa i'lamul ba'id ka sanar da wanda yake nesa shi ake kira al-azan saboda haka yayi shela ya daga murya yana cewa ayyatuhal iru innakum lasariquna ya ku wadannan ayari lalle fa ku barayi ne to kaga magana ta yi girma sun zo sun abin nan kuma za su fita an zo an ce musu barayi to dole ne hankalinsu zai tashi to annabi Yusuf alaihi salam anan za mu ga wato yayi dabaru daban-daban na farko da aka sa abin anan ba a fara binciken anan ba sai da aka bari sun tafi. Akwai dabara anan, dan da a ce ana gama ciriya musu kaya da aka cusa sai kuma aka ce a tsaya a yi bincike an yi sata, ba shakka za su fi yadda cewa anan cusa musu kaya daga koma barin gurin ba su yi ba ce an yi sata. Amma da aka bari sai da suka fita wajen gari aka bi su da dan shela ya fara kikuwa yana cewa ku dawo an yi sata, abinda za su kawo a ransu cewa kwanan sarki din nan da yake sha da shi bayan ya tashi bukatarsa ya ce a nemo masa shi an je duba aka ga baya nan, aka bincika duk ba a gani ba, ya zan ba waɗanda kuma ake tuhuma sai su, shi yasa aka biyo su aka ce ayyatuhal iru innakum lasariqun. Kaga ba za su yi tuhumar cewa akwai wata dasisa a ciki ba, akwai wata makida da aka shirya musu, ba za su gane da wuri ba. Sannan shi mai shelar da ya tashi shela sai ya ce ayyatuhal iru innakum lasariquna, bai fuskanci mutum guda ɗaya ba, bai bi su ɗaya ɗaya yana cewa kai kai sata ko kai ne kai sata, a'a sai ya kira gaba ɗaya kuma da sauti wanda yake madaukaki ta yadda kowa yake ji, kamar ya nuna musu cewa maganar nan fa kowa ya ji fa an yi satan nan, ba wani abu ne na ɓoye ɓoye, kowa fa ya san an yi satan nan, don haka zai ɗaga murya kowa ya ji. Sannan kuma ya ce innakum lasariqun, ya tuhume su da sata su duka, bai ware wani ya ce kai ne kai satan ba, yana iya zuwa ya ce ƙaraminku ya yi sata, kaga daga nan za su gane cewa an shirya wani abu. Sai ya ce dukanku kun yi sata, dukanku ɓarayi ne. Kaga dole ne su yi tunanin waye ya sata a cikinsu, su ba san kansu ɓarayi ba, don haka su ba sata suka yi ba. Sannan ya ce innakum lasariquna, amma bai faɗi me suka sata ba, ko ya faɗi abinda suka sata. Shi ne malamai suka ce anan akwai tauriya, wato akwai amfani da yare wanda yake da harshen damo, zai ɗau ma'ana biyu. Sariquna ko ne kun saci wannan abin nan ɗin sarki, ko kuma a sariquna kun yi sata, mai kuka sata kun taɓa satar Annabi Yusuf alayhi salam, domin duk wanda ya yi ha'inci a nuga ana ce da shi sariqu, al-lissu ana kiran shi sariq, abinda al-kha'in ana kiran shi sariq. Saboda haka ku anan kun yi sata, amma ba wai ana nufin satar wannan abin nan ɗin ba, kaga zai zan ba ƙarya kenan. Kun saci Annabi Yusuf domin kun ɗauke shi kun je kun jefa shi rijiya kun ce kura abin nan kirkeci ya cinye shi. Saboda haka aka yi amfani da hare mai harshen damo wanda ba zai ɗauki ba ƙarya ba za ta fito ƙarara ba, ce innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu alaihim, da suka ji an faɗa haka lallai hankalinsu zai tashi, sai suka juyo ga wannan masu yi kuwa ɗin. Ga mai yekuwa ga wasu tare da shi, ba shi kaɗai ya fito ba, shi dai shi ke yekuwar, amma akwai kuma wasu yaran Annabi Yusuf tare da shi. Sai suka juyo wajensu. Me yasa Allah ya ce wa aqbalu alaihim? Don a ƙara nuna maka cewa su a zatansu fa ba yadda za a yi su ɓarayi. Don shi ɓarawo ai san da kake bin shi baya yake baka, ba fuskanto ka yake yi ba. Kana cewa ɓarawo fita zai a guje, ko? To amma su wa aqbalu alaihim, kaga alamar cewa ba sa jin cewa sun yi sata. Don haka sai ba suka fuskanto suna dawowa, suna cewa ma za ta fikidun, kaga anan ba su ce mai aka sata ba, ma ba su kawo kalmar sata ba, mai kuka nema kuka rasa. To su ma da suka tashi ba da ansa ba su maimaita kalmar sata ba, domin anan za su faɗi abin da aka sata ɗin, tunda a can sun ƙi faɗi abin da aka sata don su yi harshen damo. Ya zan ya ɗauki wata ma'ana daban su kawar da kansu daga ƙarya. To anan tunda za su faɗi abin da aka ɗauka, ba za su kawo su kalmar sata ba. Sai suka ce nafqidu suwa al-malik, muna neman wato kwanan awan sarki Masar ne, ba mu ganshi ba. Wannan gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce? Gaskiya ce, kaga ba su yi ƙarya ba har yanzu. Nafqidu suwa al-malik, muna neman kwanan awan sarki ne. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, sai suka faɗi sakamako ga duk wanda ma ya gano ɓarawon aka kawo wannan abu, wanda duk ya kawo shi to yana da kayan raƙumi na abinci, ma'ana za a ba shi kayan raƙumi na abinci a matsayin tukuici na ya gano ɓarawon. Wa ana bihi za'im, shi mai maganar yake cewa kuma ni na rabince masa, ni in ba a ba shi ba ya zo in ba shi, shi ne ma'anar wa ana bihi za'im. Ƙalu, su dai har yanzu ba su gane ba. Tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsina fil ardi wa ma kunna sariqin, suka ce wallahi haƙiƙa kun sani, suka maida abin zuwa ga saninsu, ce ku da muke magana da ku ɗin nan mutanen fadar Annabi Yusuf alayhi salam, kun sani don kun san halinmu, ba wannan ne karan farko muka zo nan ba, mun zo a karo na farko, wannan karo ne na biyu. Kun ga ɗabi'unmu, kun ga halinmu, kun ga tsantseninmu, ba ku ga wata alama ta tuhuma tattare da mu ba. Laqad alimtum, kun riga kun san wannan, ma ji'na li nufsida fil ardi, ba mu zo don mu yi barna a bayan ƙasa ba. Wato ba su ce ba mu zo mu ba mabarnata bane a bayan ƙasa, ba mu zo ma don mu yi wannan ba. Ma'ana tun farkon fitowarsu daga gida ba su fito da nufin su yi barna ba. Wa ma kunna sariqina, kuma ba mu taɓa zama barayi ba. Ba wai ba mu barayi ba ne, a'a, ba mu ma taɓa zama barayi ba. Saboda haka da a ce ma da mun taɓa yin sata muka tuba, to wataƙila a ce abin nan tsohon abin nan ne tsimi ne ya tashi, to amma ba mu taɓa zama barayi ba. Qalu fama jaza'uhu in kuntum sadiqin, suka ce to menene sakamakon wanda ya yi satar, wani horo ya kamata a yi masa in kuntum kadhibina, in kun zama ƙaryata na cewa ku ba barayi ba ne. Qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu, sai suka ce wanda duk aka same shi a cikin kayansa a rike shi ne sakamakon, shi ne horon, a rike shi shi ne horon. Kaga anan tun ba a fara bincike ba, sai ya fara sa su su yanke hukunci da kansu, don sai sun fi karɓar hukuncin da ƙarshe. An gane ko? Amma inda ƙarshe aka in sai bayan an yi bincike aka nemi yanke hukunci, to wataƙila su tsaya suna ja. Amma yanzu kai ka yanke hukunci da kanka, idan abin ya tabbata ba ka da damar kuma ka dawo ce kai ba ka yadda ba. Don haka kaga ba a fara binciken kayan ba sai da suka fara yanke hukunci. Wa menene sakamako? Kuma sai suka faɗi hukuncin da suke aiki da shi a ƙasarsu. Suka ce jaza'uhu man wujida fi rani fa huwa jaza'u, da a ce ya zo ya ce da su zan yi muku hukunci ne, da bayan an gano ya ce zan muku hukunci ne da abin da kuke hukunci da shi a ƙasarku, sai su ce a'a, in kai ka zalunce mu, yanzu a ƙasarka muke sai ka hukunta mu da dokar ƙasarka, dokar ƙasarka ba ta riga ka dama ka rike wani ba. An gane ko? Amma su tunda ba su san meye zai faru ba, sai suka yi sauri suka ce dokar ita ce a rike wanda aka samu da sata, don ba sa tsammanin akwai cikinsu wanda ya sata. Amma da a ce sun an gano ne aka ti musu su ba da doka, ba za su kawo doka a rike wani ba, don sun yi rantsuwa za su koma ɗan uwansu. Don haka shi ne hikimar a fara titse su sai sun faɗi hukunci, kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kinsa musu sai suka faɗi hukunci irin wanda zai dace da buƙatar Annabi Yusuf alaihi salam. Suna iya cewa me ya kawo wannan magana, a gama bincike mana, in an gama bincike sai a yi magana me za a yi. Amma ka zo kana maganar bincike yanzu, ina ga lokaci ya yi, dole mu zaka ta a nan. Wannan ita ce gabar da za mu dora akan ta insha Allah gobe. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.